sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 10 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana ke cewa kan irin tasirin da yakin Russia da Ukraine ke yi kan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a Najeriya.
Mu dai matsalar mu a wannan abin da yafi shafan mu shine da ita muka raja a sa'annan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. Sai dai in mun bidiya sai a ce mana eh an samu dan wani matsala ne za a gyara.
A Najeriya duk da makudan kudaden hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki, har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin wutar ta lantarkin, yayin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su. Muna kuma dauke da rahoto na musamman. Baya ga haka muna tafe da shirin wasani. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Kungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya wadda mazaunanta ke na Amurka ta ce faɗa a yankin Panjshir ya zafa fatan daga tsakiyar watan Mayu. Lokacin da mayakan kungiyar NFR suka fara kai hare-hare akan wuraren 'yan Taliban da shingayen bincikensu. Tashin hankalin ya sa 'yan Taliban tura dubban mayaka zuwa lardin tare da kaddamar da samami. Mataimakiyar shugaban hukumar Human Rights Watch a Asia, Patricia Gosma, ta ce dakarun Taliban a lardin Panjshir sun koma daukar matakin dukan farar hula don maida martani akan dakarun adawar kungiyar NFR. Wani kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke bincike akan farmakin da aka kai akan majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma, inda mambobin kwamitin suka dora laifin akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taba ganin irinsa ba. Zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin na farko cikin guda 7 da aka shirya yi a wannan watan na zuwa ne bayan wani gagarumin bincike da aka yi akan tarzomar da magoya bayan Trump suka yi bayan da shugaba Joe Biden ya kada Trump din a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Yayin da wasu muhimman bayanan binciken da kwamitin ya yi suka balla a 'yan watannin nan, mambobin kwamitin sun yi amfani da zaman wajen bayyana abin da shugaban kwamitin dan majalisar wakilai Bennett Thompson ya kira gaskiyar abin da ya faru da kuma abin da ya haddasa farmakin. Da yake jawabin bude zaman, Thompson ya ce haran shine karshen yunkurin juyin mulki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Ukraine sun dage a fafatawar da suke yi akan titina da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Severo Donetsk a cewar jami'ai, yayin da Russia ke kara dannawa a kokarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama mai wanda ke zaman babban burin su wajen mallakar gabashin Ukraine. Biranen Severo Donetsk da Lysychansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na karshe da ke karkashin ikon Ukraine a lardin Luhansk, wanda Russia ta kudura aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin. A jiya Alhamis, sakataren kwamitin tsaron Ukraine Oleksiy Danilov ya bayyana halin da ake ciki a Severo Donetsk a matsayin mai sarkakiya sosai. Haka kuma sojojin Russia na mai da hankali sosai a yankin. Ukraine ta faɗi cewa abu ɗaya da take fata don cimma nasara a karaman birnin mai masana'antu shine ta samu makaman kariya don daƙile manyan makaman Russia. A yau Juma'a, Russia da China suka kaddamar da gadar farko tsakanin ƙasashen biyu, yayin da Moscow ke taka rawa a nahiyar Asiya a daidai lokacin da kuma take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Gadar mai tsawon kilomita 1 da ke kan kogin Amur ta haɗa birnin Blagoveshchensk na gabashin Russia da Heiha da ke arewacin China. Shekara biyu da suka wuce aka kammala aikin gina gadar, amma aka ɗage bikin kaddamar da ita saboda annobar coronavirus. a lokacin wani biki da aka yi a Blagoveshchensk a yau Juma'a manyan motocin da kun kaya ne suka fara bi ta gadar kimanin rubul biliyan 19 aka kashe wajen gina gadar mai tituna biyu kwatankwacin dala Amurka miliyan 328 a cewar alƙalaman hukumomi Matakin ban mamakin da India ta dauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ƙetare lamarin da ya sa masu sayar da shinkafa suka zafafa sayanta da yin order ta na lokaci mai tsawo jami'an gwamnati da na harkokin cinikayya sun ce India kasar da ta fi fitar da shinkafa zuwa ƙetare a duniya ba ta da niyyar hana fitar da shinkafar a yanzu yayin da farashin ta a cikin gida yayi ƙasa kuma akwai shinkafar sosai a rambunan ajiyar gwamnati wannan ya rage fargaba ga kasashe masu dogaro da shigo da shinkafar waɗanda dama ke fama da hauhawar farashin abinci amma lokacin noman shinkafar India na gaba kuma duk wani sauyi da za a samu wajen girbin shinkafar ka iya canza matakin kasar game da fitar da ita waje
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yaki tsakanin kasashen Russia da Ukraine ke ci gaba da mummunan tasiri akan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a Najeriya. Kungiyar manoman alkama ta kasar ta yi hasashen cewa nan da shekara guda za a iya fuskantar tsada da karancin biredi da sauran kayayyakin da ake sarrafawa daga alkamar muddin hukumomin kasar ba su dauki matakai ba. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya hira da shugaban kungiyar na kasa Dr. Salim Sale Muhammad inda ya ce kungiyar na matsa lamba wa 'ya'yanta da suka karbi bashin kayayyakin noma daga gwamnatin tarayya ga yadda hirar tasu ta kasance.
Bashin gwamnati yana tallafawa wajen noma amma kuma wasu mutane suna masa gurguwar fahimta dan akwai bawan Allah da muka je wajen sai ya bashi sai shi wani ai kudin Buhari ne kuma Buhari ya musa alƙawarin za su yi arziki in ya hau mulki so da ka taya zai mu biya mu bashi da mun ga da gaske yake sai da muka haɗa shi da hukuma sannan ya bashi so shi bashi abu ne mai daɗin karɓa amma kuma yana da wahalar mayarwa to akwai matakai da yawa da muka dauka ta bin yanda za mu karu bashin nan domin za mu dare ne duk wanda muka dare masa walau kudin mu walau ka ba mu wata dukiya ta kudin mu walau kuma hukuma sai hukunci akan ka ni manomi ne na san halin manomi idan ka ba manomi bashi zai je noman amma kuma ya fika dubara kala goma zai ka maka kauli da ba'adi to duk wannan tunanin da muka yi na kauli ba'adin da zai kawo sai muka saka hukumomi kuma muna da inshora muna da masu bibiyar gonaki in ka samu matsala zo ka yi reporting inshora ta je ta gani ta kwabar duk mun dauki wannan matakan amma manoma dole sai an waye kan cewa shi fa duk wanda ya tallafe ka da kayan noma arziki ya zo maka da shi so yake ka azurta ka daina neman bashin ka tsaya da kafanka
ya tsarin ku ya kasance da kamfanoni da kuka yi tsari da kuke cewa uptakers tunda za kunce za a daidaita farashi domin a saya da daraja ba a cuci manomi ba kuma bai asara ba
to hakikanin gaskiya farashin da muka saka a bana na 38 a kowane buhu mun sa farashi kuma bai cuci manoma ba kuma su ma kamfana za su same ta da sauki yanda za su sarrafa su da mana da fulawa da sauran abubuwa da sauki to amma kasuwa ita kuma kasuwa ita ce take juya al'amura muna cikin tafiyar nan lahiya lau cikin kwanciyar hankali yanzu kasuwa sai ta juya sai ta ƙara kuɗi akan nau'in kuɗin akan nau'in alkama da muke saiwa misali mu muna sayar ta 38,000 su kamfani su saya yanzu sai ta koma 42 har zuwa 45 a kasuwa so wasu manoman da suka ji ta ƙara farashi sai suka noke to akwai masu irin wannan halayyar shi yasa ka ga alkamar ta makale sai muna bibiya dan na ga maka wallahi yanda kai muke ko gida da gida muke biyan su bayan da muka yi ku kwankwasa maka kofa ka da bashin da ake ba sannan kuma uwa uba ma babban kalubalen da matsalar take sa abun baya tafiya shine yawan kudin motar dako kudin diesel din nan kullun kudi ake tsara masa yanzu ina da alkama Adamawa da nace a dauko trailer ɗaya a kawo da kyar na samu mutum ɗaya da zai dauko ta 1900 to wannan ya kawo mana tsauri ko kwarai da gaske amma muna nan muna bibiya mun kai ku kama ga CBN ta dubo wannan al'amari mu zauna da mu da gidan fulawar nan da su mu yadda mu abin da muka ce in ba za ku saya yanda kasuwa suke saye ba za su saya ba to su dauke mana nauyin kuɗin dako amma in ba a yi wannan ba to za a samu tsaiko wajen biyan bashi kuma in aka dauki wannan biyan bashin ya zama alhakin da za a hana kungiyar alkama wani kudin ta yi noma to za mu kashe kanmu ne ba za mu samu alkama a ƙasa ba sai dai ko mu zauna mu jira har sai ran da rikicin Rasha da Ukraine ya daidaita sannan mu koma cikin Burundi
to kuma Burundi zai karɓi talaka
talaka ba zai iya saye ba wanda zaka saya yanzu 200-250 kai karin kumallo da shi in dai ba daure gindi an ci gaba da noman nan ba aka kawo wasu kididdiga da wasu turanci a cikin al'amarin sai ka sai shi 1500 ka gaya mun a talakan mutanen Najeriya mu miliyan 201 ko 200 da wani abu kaso nawa ne za su iya sayan burodi
Dr. Salim Sale kenan shugaban kungiyar manoma a Najeriya To a Najeriya har ila yau duk da makudan kudaden da hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin lantarkin wacce ake amfani da ita a fannoni daban-daban na al'amuran yau da kullum musamman bangaren masu kananan sana'o'i hukumomin Najeriya dai sun ce suna iya bakin kokarin su wajen ganin sun shawo kan wannan matsala da aka kwashe shekaru da dama ana fama da ita Daga Jos babban birnin jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya, wakilin murya Amurka Iliyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto.
Saddam yana sana'ar walda ne a garin Jos da ke arewacin tsakiyar Najeriya, sana'ar da ba ta yiwuwa sai da lantarki. Sai dai saboda ci gaba da tabarbarewar wutar lantarki a fadin Najeriya. Saddam da sauran masu sana'o'i da suka dogara da lantarki suna kashe kimanin kashi 30 cikin 100 na kudin gudanar da sana'o'insu kan injinan samar da wutar lantarki ko kuma generator. Hakan yasa da daman su ba sa samun riba a kasuwancin nasu sai ma faduwa a wasu lokuta.
Mu dai matsalar mu a wannan abin da yafi shafan mu shine da ita muka raja a sannan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. Sai dai in mun bibiya sai a ce mana an dan samu dan wani matsala ne za a gyara. Shi wanda ke mana kaikayi ke na zuciyar mu. Saboda bayan mun samu canji an kawo mana mita mun samu sauki na aiki da sauransu kuma mun zo next matsalar da muka samu shine tsayawar wannan wuta.
Tabarbarewar wutar lantarki matsala ce da Najeriya ta shafa shekaru tana fama da ita. Duk da biliyoyin daloli da hukumomi ke cewa sun kashe don gyara wutar lantarki a kasar tun daga 1999. Duk da kasancewar Najeriya ita ce take da mafi yawan jama'a a Afirka inda take da kimanin mutane miliyan 211 da kuma karfin tattalin arziki na kimanin dala biliyan 145 na ma'aunin GDP dududu megawatt 12,522 na wutar lantarki take iya samarwa a kasar. Hakan a cewar masana ya yi matuƙar ƙaranci ga bunƙasar tattalin arzikin kasar. Musamman in aka kwatanta da megawatt sama da 58,000 da Afirka ta kudu ke samarwa wacce yawan jama'ar ta bai wuce yawan mutum miliyan 60 ba
wannan gaba ɗaya matsalan wuta na kalli shi gaba ɗaya wani abu ne kamar lalacewa da failure na gwamnatin Jalal Muhammadu Buhari kasawa ne gaba ɗaya saboda kar mu manta alƙawarin da APC ta ma ɗan Najeriya kafin ta shiga office 2015 alƙawarin da ma Najeriya shi take akan kowanne shekara ɗaya za ta ba ma 'yan Najeriya megawatt guda 10,000 a kwallon ta akan megawatt 40,000 kafin ta ba office daga baya ta gyara ta ce akan a'a 10,000-40,000 ba zai yiwu ba kowane shekara za ta ba ma 'yan Najeriya megawatt guda 5,000 so 20,000 ne kafin ta ba office
rashin wadatacciyar lantarki a kasar yana ƙara muni sakamakon tangarɗar na'ura da ake yawan samu a babbar tashar samar da lantarki ta ƙasa abinda ke jefa jihohi da dama cikin duhu matsalar lantarkin ta sa wasu kamfanonin yin kaura daga Najeriya zuwa wasu kasashen Afirka kamar Ghana abinda ke janyo wa Najeriya asarar guraben ayyukan yi da kuma hanyoyin samun kuɗin shiga
inda aka saida musu kamfanonin su ya kamata su zuba jarinsu a wajen su maida hankalinsu a wajen su bunkasa rarraba wutan a cikin ƙasa Najeriya ta inda yadda za a ba ma mutum wuta ya sha daidai abinda ya biya kuɗinsa
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bai wa 'yan ƙasan hakuri bisa tabarbarewar sha'anin lantarki a ƙasar yana mai cewa gwamnati za ta shawo kan matsalar sai dai shekara da shekaru kenan shugabanni a ƙasar na yi wa jama'a irin wannan alƙawari da har yanzu ba su gani a ƙasa ba a halin yanzu dai masu sana'o'i irin su Saddam za su ci gaba da kashe kuɗi wajen amfani da generator don samun lantarkin da suke bukata ga sana'ar su yayin da suke fatan lamarin ba zai kai ga durƙushewar sana'ar ta su ba. Daga Jos Nigeria, Iliyasu Kasimu.
A gaida Iliyasu Kasimu, yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma ga Awal Garba dauke da rahoto na musamman.
Yau goma ga watan shida shekarar 2022 dalibai suka karɓi rahotonsu a ƙasar jamhuriyar Kano na tsawon watanni 2.5-3 kasancewar an kwashe watanni goma ana ba wa ɗaliban darussa a makarantun ƙasar baki ɗaya duk da cewa dai ana zuwa hutun makonni 2-3 a shekara amma wannan ne hutu mai tsayi wanda ya zamto tamkar al'ada ga ɗalibai da kuma malaman su a kowace shekara. Na tambayi Malam Mustapha principal ne a kwalejin Franco Arab wanda aka karantar da Arabiya da kuma ilimin zamani ga yanda ya yi ƙarin haske kan ba wa yaran ilimi.
To mu dai yara kan Mustapha hutu akwai nasihu wanda muke musu ya musu nasiha irin abubuwa da zafi to akwai abubuwa iri-iri da ake a cikin gari akwai cash de vacance wato waje wanda ake ɗaukar yara ake koya musu ɗan aiki na sana'a to yawancin yara mun musu nasiha ne su ga irin wannan waje kuma akwai makarantu kuma wanda suke karantawa a cikin wannan hutu matsalan karantar da alkur'ani domin kusan cewa yara masu makarantar boko a zamanin shi karatun boko nan ba su lokaci da yawa na karatun alkur'ani to shi sa wannan lokacin hutun nan muke musu nasiha cewa su je su rubuta kansu a irin waɗannan makarantu kuma su yi karatu domin su samu fa'idan wannan hutu. Kuma mun san cewa akwai matsaloli iri-iri wanda yake faruwa idan yaro suna hutu kusa idan yaro bai karatu to ya zama wani abin ya zama hatsari to idan yaro ya zama to dole ne kuma iyaye su ma dan nemi in za su kaɗan su domin kada yaro ya zama wani problem ga iyaye.
Ita ma malama Rukayya Tubala ita ce headmaster a bangaren primary school a wannan makaranta ita ma ta yi mini bayani kan kalubalen da suke fuskanta ga daluban ga abin da ita ma ta ce.
To shawaran da zan ba ma iyaye yanzu dai bai wuce in ce su taimaka ma fansanyan wa'anda suke riƙe yaransu a sukul su taimaka musu domin watanni uku da za su zauna gidan na yara da yawa in suka dawo mana wani ba su wadawa da komai a kai ifo preparan su yi kokari su ma su yi maintenin mu su taya mu riƙe yara a duhan da trois periodes nan domin in suka dawo kada ya zama to aiki da samu ya za a dawo mana a zero ifo ke don Allah iyaye su yi kokari su ma su taimaka domin kun ga ni scolaire in ya so ma nan da nan ya tafi kuma iya fi boku da ta akwai kohan da zai respecte akwai abubuwa da yawa ne to a dole sai ta san kida ya ifo ki don Allah su tema ka su yi kokari Allah ya tema ka mana da baki da matsaloli kan mu samu da yawa saboda yara da yawa anan da yawa ba su da shiri mu iyayen da zamu yi ma ko ka mu sallame su ma yanzu akwai yara da yawa da muka ce ifo ki ba kan su nan iyaye su yi kokari su zo su kawo yara da zamu iya mu tema ka wa'anda mun san dai ba su da nivo in aka ajiye su kuma survive to exam don akwai yaran da malaman ba su da iyaye da za su taimaka musu wasu da yawa ba su da su ba su yi makarantan in ba dole sai da an taimakawa
Alhaji Abubakar shi ma ya daga cikin shugabannin kungiyoyin iyaye na wannan makarantan shi ma ya yi mun karin hatsi kamar haka
eh garatma shekara ya kare zana ba wa yara bulletin su wanda suka fice da wanda kuma ba su fice ba wanda kuma suke jiran resultant examens kamar yan baccalaureate yan probatoire da MBBS hakikan ya cancanta manyan mutane masu hali da kuma manyan yan siyasa masu wani matsayi su nemi yadda za su yi a taimaka wa yanan yara ko wajen koyon sana'a ko kuma wajen ilimin islamiya idan mana cewa da akwai irin abubuwan da za su taimaka wa kada yaran su za suna yawon banza a anguwa ka san shi ilimi in aka sake wa yaro yaro sai a abin nan eh ya cancanta kuma wannan bukatunmu ne ko kuma abin da muke bukata ne al'umma a duba a gani amma kuma kaga yanzu wannan shekaran da kake magana ba shi na ba ko da ko wa'anda suka zo na suka yi wannan nazarin kafin abin nan da akwai kuma yara masu kaman kungiyan sabon kallo da suke yin abin da ake kira kaman the remise a niveau wato nesta na vacances sai ya kada yara su manta da wasu abubuwan maka ilimi
na tambayi dan makaranta wanda aka ba wa hutu su ma sun yi mini bayani ga hirar da muka yi da su
na samu sai mayan ni ne na biyar zan yin karatu zan maye da ilimi na zan daina wasa zan ga shara zan ga goge goge zan ga wanke wanke zan je musu zan ga ilimi ka sun ga bida waje ko wasu da a gesu da bi da huri don su dawo da huri amma za su ga wanke wanke
na yi shi da kyau kuma na wuce
ka samu maki nawa
goma sha biyu
ka fito na wuce na
fito na
to yanzu ina ya za ka yi da hutu
zan ji na kawo kokari zan je kuma kara ilimi zan daina yawo
zaka yi na yawo zaka zauna waje dai ka ci gaba da karatu
eh
to yanzu idan ka zo gida kwana ɗaya daga abuto yana aiki kake yi iyayenka
ina musu aiki shara da goge goge
kuma an hake ka kana zuwa ka je kana da wuri
eh
to wani shawara zaka ba wa ɗan uwanka yana wannan ka ba su
zan ba su su kara ilimi a makarantar boko kuma su daina tafiya yawo ko ta ina su kara ilimi da yawa
a nan sani dai ana ya kamata iyayen dalibai da su dinga bibiyan karatun yayansu a kowane lokaci domin ba su rayuwa mai inganci musamman ma wajen ba su ilimi da zai amfane su duniya da lafiyarsu ilimi gishirin rayuwa Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Domin samun cikin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na kofin nahiyar Afirka shekarar 2023 wadda za a buga a ƙasar Ivory Coast Kamaru ta ce ƙasar Burundi ci ɗaya ne ban haushi ita kuma ta kwadata Burundi ba ta jefa ƙwallo ɗaya a ladar ƙasar jamhuriyar Kamaru ba haka aka tashi wasan ƙasar Kamaru ladar ci ɗaya ita kuma ƙasar Burundi tana da babu sai dai shugaban ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o nasarar da ɗan wasan ƙwallon ƙafa suka yi bai mata dadi ba. Amma ministan wasanni na ƙasar jamhuriyar Kamaru Lasith Maurice Kwambi shi kam ya jinjina wa ɗan wasan ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen nasarar da suka samu a hali yanzu dai. Ga jadawalin ƙasashen da za su fafata domin shiga gasar na shekarar 2023 wanda za a buga ranar 23 ga watan bakwai shekarar 2023 karo na 34 a kasar Cote d'Ivoire group A. Akwai kasar kare Nigeria da Sierra Leone da kuma Guinea-Bissau da Ivory. Sai kuma a Burundi akwai kasar Burkina Faso, Gabon, Togo da kuma Eswatini. Haka zalika Burundi akwai kasar jamhuriyar Kamaru, Kenya, Namibia da kuma Burundi. Sai kuma Burundi akwai kasar Masar, Guinea da kuma Malawi da Ethiopia. Group E kuma akwai kasar Ghana, Madagascar, Angola da kuma kasar Central Africa. Sai group F akwai kasar Algeria, Uganda, Niger da kuma Tanzania. Group G kuma akwai Mali, Congo, Gambia da kuma Sudan ta Kudu. Sai group F akwai Cote d'Ivoire, Zambia, Comoros da kuma Lesotho. Group I kuma akwai Congo Demokaradiyya, kasar jamhuriyar Gabon, Mauritania da kuma Sudan ta Arewa. Sai group G akwai kasar Tunisia, Guinea Equatorial da kuma Libya da Botswana. Sai group K akwai kasar Morocco, Afrika ta Kudu, Zimbabwe da kuma Liberia. Group R kuma na ƙarshe akwai kasar Senegal, kasar Benin da kuma da Mozambique da Rwanda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Ƙungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya, wadda mazauninta ke nan Amurka, ta ce faɗa a yankin Panjshir ya zafafa tun daga tsakiyar watan Mayu, lokacin da mayakan ƙungiyar NFR suka fara kai hare-hare akan wuraren 'yan Taliban da shingayen bincike. Tashin hankalin ya sa 'yan Taliban tura dabban mayaka zuwa lardin tare da kaddamar da samami. Wani kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke bincike akan farmakin da aka kai akan majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma, inda mambobin kwamitin suka dora laifin akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taba ganin irinsa ba. Zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin, na farko cikin guda 7 da aka shirya yi a wannan watan, na zuwa ne bayan wani gagarumin bincike da aka yi akan tarzoma da magoya bayan Trump suka yi, bayan da shugaba Joe Biden ya kai da Trump ɗan a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Sojojin Ukraine sun dage a fafata wadda suke yi akan titina da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Siberian Roadness, a cewar jami'ai, yayin da Russia ke ƙara dannawa a ƙoƙarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai, wanda ke zama babban burinsu wajen mallaka gabashin Ukraine. Biranen Siberian Roadness da Lysychansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a lardin Luhansk, wanda Russia ta ƙudiri aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama, muna miƙa ta'aziyya ga Alhaji Ma'azu Harɗawa bisa ga rasuwar mahaifiyar shi, da fatar Allah ya ji kanta ya gafarta mata. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu Nick, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar, nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.